بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آيوتر جوتم رمضان سلام تجابة ترسمنا تفسير زام فارك من دمك سابة أمس تنبيوي wannan yace idan mutun ya fa ya tada sallar nafila a cikin sau kuma gashi liman ya zo amma kuma yayi raka'a daya gashi ana so a cika sau to yaya zai yi naji ana cewa in kai haka ka saba wa sunna ina son karin bayani akan wannan annab sallallahu alaihi wasallam yace idan aqimati salat fala salata illa al-maktuba idan aka tayar da sallah to babu wata sallah sai sallar farilla wanda ake ikamanta saboda haka wajibi idan mutum ya ta idan aka fara in aka tada sallah kada ya wata sallar in ba sallar farilla ba idan ya tada sallah fa idan wannan idan bai shiga sallar ba kenan in yazo masallaci ana nafila ai ana tada iqama kai yace sai yayi tahiyatul masjid sannan zai shiga sallah ana tada iqama to yazo ya shiga sallah kada ya wata sallar in ba wannan sallar ba koda ka atayil fajr ce bai yi ta a gida ba aka tada sallah kada ya ce zai tsaya sai raka atayil fajr sannan ya shiga sallah saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya riga ya tayar da sallah fa sannan aka tayar da to anan wajen yana da hali biyu in ma ya zamanto cewar yayin da ya tayar da sallah bai kulla raka'a ba ma'ana bai yi ruku'u na raka'a farko ba ko kuma ya kulla raka'a ma'ana yayi ruku'u na raka'a farko idan bai kulla raka'a ba kawai yayi kabbara ne kafin ya ruku'u sai aka tada iqama to wannan malamai kusan babu sabani a cikin su kan cewar zai yi sallama daga sallatarsa yazo ya shiga sallah tare da liman yazo ya shiga sallah tare da liman saboda shi ma wannan hadisin na Abu Qatada to amma idan ya riga ya kulla raka'a fa ya riga ya ruku'u na raka'a farko ko ma yayi sama da haka sannan aka tada iqama to anan wajen malamai sun kashi kashi biyu Imam Ahmad da Imam Shafi'i sun ce mutum a cikin dai mashhurin riwaya ta Imam Ahmad mutum yayi sallama shi ma anan wajen yayi sallama yazo ya shiga cikin sallah saboda zahirin wannan hadisi dalilin su na biyu kuma shine saboda umarnin da ake yi na daidaita sahu wanda shi idan da zai shagaltu da yin nafila lokacin da ake so a daidaita sahu ba zai samu a tabbatar an yi wannan ibadar ba tunda har an ruwaito ma kan cewa sayyidina Usman radiyallahu anhu yana da wakili da yake zuwa ya dudduba sahu ya tabbatar sai sahu ya miƙe sannan zai zo ya gaya masa sannan sai ya tada iqama sallah wanda yake nuna kan cewa kenan a lokacin ba lokacin da ya kamata mutum ya shagaltu da nafila ba lokacin da ya kamata ya shagaltu da daidaita sahu Imam Malik yake cewa inda ya riga ya kulla raka'a to ya cika raka'ar amma ya gaggauta saboda Allah ta'ala ya ce kada ku bata ayyukanku wala tubtilu ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum ya ku mu'mini ya ku wanda suka yi imani kada ku bi Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bata ayyukanku bata ayyuka to idan suka yace idan mutumin nan da ya riga ya kulla raka'a ya fita daga cikin sallah ya bata aikinsa saboda haka suna ganin ya gaggauta ya gama yace sai ya gaggauta ya gama sallar sannan ya riski tsayar da sahu kuma musamman da yake hadisin Abu Qatada cewa babu sallah sai sallar idan aka tada iqama babu wata sallah sai sallar farilla babu wata sallah sai sallar farilla ta iya yana iya nufin cewa abinda ake nufi da wannan hadisin babu wata sabuwar sallah da za a yi ba ta yadda wata sallah in ba wannan wadda aka tayar ba ba wai kan cewar idan mutum yana wata sallar an hana shi kan cewa ya sake yin wata sallah ba wannan shi ne sabani tsakanin mazhabobin guda biyu wanda yake al'aula mutum saboda wannan maslaha ta daidaita sau wanda yake ita ma ibada ce da ya kamata a ibada ce wanda ake umarni da a yi ta wanda idan mutum ya shagaltu da yin sallah ba zai iya yin wannan ibadar ba al'aula ya fita daga cikin sallar nafila din ya zo ya tsayar da sau duk da yake ba mu ga wani athar daga sahabbai ba eh wannan mas'alar ta daya daga cikin mas'alar da tarjihi yake wahala a cikin ta saboda babu wani athar daga cikin sahabbai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke yin nafila idan aka iqama yaya suke har yanzu ban ga wani athar daga sahabbai ba sai dai kuma Allah ya sa abin nan Allah ba abin nan aka Allah ya mana gudi wajen karin ilimi ko kuma wanda ya sani yaga wani asar na wannan na sahabbai zai taimaka sosai wajen tarjihi akan wannan mas'ala amma dai in babu wannan to a tsaya ga mazhabar Imam Shafi'i saboda maslahar daidaita sau mutun ya sallama domin a samu maslahar daidaita sau a kabbara tare da shi wannan yace menene sanin hukuncin gaskiya amma ake aiki da ita musamman ga malamai masana na boko da na addini a huta lafiya a mutumin da ya san gaskiya yake aiki da ita wannan yana daga cikin yana daga cikin miyagun sifofi sifofin Yahudawa kenan wanda suke janyo fushin Allah al-maghdubu alayhi wanda suka san fushin Allah sune waɗanda suka san ilimi amma suka ki aiki da shi kamar Yahudawa sun san gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ki bin sa sabanin wanda bai san gaskiya ba yana ta yin aiki a cikin duhu wannan shine misalin nasara wannan mummunan sifa ce to amma ban san abin da yake nufi musamman masana boko da na addini ai sanin addini shine da sanar da kai gaskiya me yake na kawo sha'anin sanin boko a ciki in yana watakila in yana da wata mahanga ne wanda yayi ko kuma yana ganin sanin bokon yafi cancanta a ce mutumin da yake ya san bokon ya san addini shi yafi kowa cancantar ya aiki da gaskiya bisa wannan sa to sai ya ƙara bayani a rubuce kamar yadda ya rubuto wannan takardar wannan tambayar hukuncin mai haya purchase hukuncin haya purchase wato shine ka sai abu wato a baka abu kamar an baka haya ne amma kuma sayan sa zaka shine wanda ake cewa al-ijaratu al-muntahiyatu bit-tamlik wannan ta ɗaya daga cikin hanyoyin tijara wanda ake mu'amala wanda bankunan musulunci suke mu'amala da su bisa fatawar malaman wannan zamani haya purchase ya halatta yana daga cikin nau'in buyu'ul ajal kamar yadda zai zo zamu bayani a cikin karatun ayat da zamu karanta yau insha Allah to da ka sai ka saurara mu a cikin karatu zaka ji amsar tambayar ta kan insha Allah wannan yana cewa a ja hankalin mutane dangane da barin handset a kunne yayin da ake yin tafsiri barin sa a kunne a kunne okay barin to gaskiya ne wannan dan gaskiya yana dauke hankalin mutane mutane an zo cikin masallaci domin ai karatu ne to bai kamata a dauke hankalin su da wadansu abubuwa wanda suke ba na karatu din ba saboda haka idan har ka zo da handset ɗinka baka so ka rufe shi saboda kana ganin za a kira ka ta iya sashi a cikin halin da yake ba zai iya ka sashi a cikin summit a cikin kawaici yanda sai dai kaga yana kyallarawa in an yi sai ka tashi ka amsa ba tare da yayi sauti da zai dauki hankalin mutane ba wannan mura'atin haƙƙin jama'a ne wanda yake haka kuma musulmi ya kasance wannan yace yana sai masa aikin bayanin sahihancin aikin banki ga musulmi ya halatta ko bai halatta ba sannan kuma yaya ƴan uwanmu musulmi da suke aikin bankin za su yi idan bai halatta ba daga bayani dai zamu kula kan cewa aikin banki cewa banki sana'ar sa haramtacciyar sana'a ce saboda haƙƙi saboda haka haƙƙi aiki a wajen haramtacciyar sana'a shi ma bai halatta ba waɗanda kuma suke aiki sai su yi ƙoƙarin neman mafita daga cikin mafita din shine kokarin shi yasa jiya nake cewa wannan haƙƙi ne da yake ya shafi kowa dole abu ne wanda yake ya kamata mu tashi mu taimaka ma junanmu mu taimaka ma daga cikin wanda yake zamu tashi mu taimaka musu sune ƴan uwanmu da suke aiki a bankuna din saboda matsananciyar bukata da rashin abin yi ya kai sai zuwa ga su aiki a nan wajen saboda babu badili to wajibi mu tashi mu nemi badili mu nemi abin da ya zama to mana musaya ga wannan abin nan ga wannan mummunan harka ta saban Allah tambaya ta biyu shine ya halatta musulmi su yi ajiyar kuɗi a banki shi ma wannan ta fuskar larura malamai suke fatawa a kai babu yadda za a yi mutum ya ce zai ajiye makudan kuɗi a gidansa ko wata mu'amala dole tana buƙatar dole sai kana da ka ajiye kuɗinka a cikin banki wannan ta fuskar larura ta fuskar tsara dukiya babu makawa sai an yi wannan don haka ya halatta a yi wannan bisa larura amma yayin da ya zama to kan cewa akwai badil, akwai maimako ga wannan wanda mutane za su iya samu a maimakon banki, to sai su kyale bankin riba su je su sa kudin su a bankin musulunci, domin yayin da ka sa kudin ka a cikin bankin riba ka taimaka musu wajen saban Allah. Domin Allah ya ce, Allah kuma ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, kada ku taimaki juna a cikin saban Allah da zalunci. To yayin da zaka je ka bada kudin ka a banki, ko ka ce kada su sa shi a cikin fixed deposit ko savings deposit, to su wannan kudin naka sai sun yi mu'amala da shi wajen su bayar, su ba mu wani bashi ya kawo musu ruwa akan wannan bashi, saboda ka taimaka musu akan su saba ma Allah madaukakin sarki. Dan haka wajibi yayin da aka samu badili, amma idan babu yadda za a yi baka da musaya, to dole kai abin nan din da banki. Amma yayin da aka samu musaya maimakon banki, to aka samu banki, bankunan musulunci suna yi, to bai halatta ba mutum ya je ya kai kudin sa wajen da za a yi amfani da shi a riba, bai halatta ba ya taimako a cikin saban Allah, bai halatta ba ya bada kudin sa a cikin saban Allah madaukakin sarki, ya karfafa mu masu yaki da Allah, ya kara musu karfi, wannan bai halatta ba. To a lokacin nan babu zancen larura tunda an samu musanya, sai ya je wajen wanda yake musanya, shine bankin musulunci, ya aje kudin sa a nan wajen. Amma kafin nan hukuncin larura shine abin da malamai suke fatawa da shi a wannan zamani, cewa abin nan larura ta tsare dukiya ta sa dole a aje kudi a cikin banki. Sannan wannan kuma ya tambayar shi din banki a musulunci, wannan shi ma a cikin maganganu da muke mun amsa kan cewa tunda bankuna abinda suke yi tijara ce ta haramu, bai halatta ka zamanto kana da kaso a cikin wannan tijara ba, ka je ka sai shares din banki na riba kamar ka je ka sai shares din bankin da ake tatargiya ne, dan babu bambanci, matatargiya da banki duk banki duk ɗaya suke, wannan suna cin riba, wannan suna cin kudin giya, duk ɗaya ne a cikin haramci. Shi yasa yayin da wannan ayar ta sauka wanda muka karanta jiya, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta ta a masallaci a Madina, sai ya tabbatar da haramcin shan giya, dai nuna kan cewa duk babun su daya, ya tabbatar da haramcin tijarar giya, cinikin giya, kai saye da sayarwa wajen shan giya, wanda ya nuna kan cewa duk babun su daya. Dan haka kamar yadda ba za ka sai shares din banki a shares din da ake inda ake matatar giya ba, haka ba za ka sai shares din banki ba, domin dukkanin su a neman kuɗi ne ta hanyar da Allah bai bada bai halatta ba. Wannan yace dangane da riba, shin a cikin waya ma za a samu riba? Misali mutum yana da Nokia kuma yana son a bashi Sony Ericsson, za su iya yin canji a bashi ko kuma yaya? Su iya yin canji a bashi ko ku su iya yin canji a bashi? Su iya yin canji a bashi Sony Ericsson ko ku su iya yin canji bisa bashi? Duk fuska biyun zan amsa insha Allah. Abin nan waya ba ta cikin abubuwan da suke na cinikin riba. Abubuwan da suke na cinikin riba su ne wanda muka ambata, zinari da azurfa da wanda yake ɗaukan ma'anarsu su ne kuɗi, sai kuma kayayyakin abinci wanda ake rayuwa a kansu, alkama, shinkafa, gero, masara, dabino, gishiri, waɗannan su ne abubuwan da suke ar-ribawiyat, to su ne wanda suke ba a canjinsu, riba take shiga in aka yi musanya tsakaninsu, sawa'un ribar a ƙari ko kuma ribar jinkiri. To waya, mota, takalmi, tufafi, raguna, tumakai, dokuna, raƙuma, wannan duk ba ribawiyat ba ne, duk ba ribawiyat ba ne. Don haka za ka iya cinikin su yadda ka so, da ƙari ko da jinkiri duk babu laifi. Za ka iya ba da wayar Nokia ka ce a baka Sony Ericsson gobe, a maimakon wannan Nokia da ka bayar a baka Sony Ericsson, kuma mai Sony Ericsson ya ce ba shi da ita yanzu, amma zai rike sai gobe zai kawo maka. Za ka iya yin wannan, domin waya ba ribawiya ba ce, saboda haka dan an samu rashin tanajuzi akan wannan babu laifi. Allahumma illa a cikin wani hali wanda za a yi amfani da wannan cinikin dan a ci riba a boye. Ta za a yi amfani da wannan cinikin dan a ci riba, ka je ka ce ga Nokia ta a ka bani a abin nan ga Nokia ta ga bani Sony Ericsson da kuma bambancin kudin naira 5,000 akai a gobe ko kuma a abin nan a sati mai zuwa sannan sai kuma ka zo ka ce to na sayar maka da Nokia ka bani na sayar maka da Nokia a 10,000 a Sony Ericsson inda zaka bani a gobe na sayar maka da ita ba sai ka bani ba dan haka ka bani 2,000 a maimakon wannan Sony Ericsson din saboda haka kaga a wannan kamar dabara ce aka yi a ambaci wayoyin domin a karbi bashin 2,000 a biya 5,000 saboda haka tanan wajen shine bai'ul qina zai iya shigowa ciki in aka yi dabara cin riba ta wata fuska ta a baka bashi yanzu domin ka bayar da kadi da kowace irin dabara ce to anan wajen shine zaka iya haramtawa amma asali wayannan abubuwa da ake cinikayya da su wanda suke ba su shiga cikin jinsin abubuwan da muka ambata guda shida ko wanda suka dauki illar su ba a kamar yadda muka yi bayani to su sune in ba su shiga cikin su ba to su ba ribawiyat bane wato ba sa cikin wato a hajojin wato ababan sayarwa wanda suke masu sifar riba da ba da aka hana canja su da tafaduli kari ko kuma da jinkiri a cikin su to ina ganin za mu ci anan da wannan ba ta ba su sai gobe insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليكتب اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال تعالى الله مدوكين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يا كوان دسك إيماني idan kuka yi cinikayya ta bashi ya zuwa ga ajali abun ambato, faktubuhu to ku rubuta, wal yaktub bainakum katibun bil adl, kuma mai rubutu ya rubuta wannan tijara, ya rubuta wannan cinikayya tsakaninku bil adl, da adalci. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, mai rubutu kada ya ki rubutawa kamar yanda Allah ya sanar da shi ilimin rubutu, to kada ya ki ba da haɗin kai kan ya taimaka a rubuta. Falyaktub, ya yi rubutun kamar yanda aka umarce shi. Walyum lilladhi alayhi alhaq, wanda haƙƙi yake kansa shine wanda ya ɗauki bashin, wanda bashin yake wuyansa shine wanda haƙƙi yake kansa ya yi shifta, wato ya zamanto shine zai yi shiftar abinda mai rubutun zai rubuta. وليتق الله ربه, يجي tsoran Allah ubangijinsa. ولا يبخس منه شيئا, kada ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙƙin da yake wuyansa. Fa in kana alladhi alayhi alhaq safiha, idan wanda haƙƙin yake kansa, wanda yake bashin, idan safihi ne shine wanda yake wato ba mai cikakken hankali ba, bayanin safihi zai zo a cikin tafsiri. Aw da'ifa, ko kuma mai rauni ne saboda karancin shekaru ko saboda yawan shekaru. Aw la yastati'u an yumilla huwa, ko kuma shi ba shi da ikon yayi shifta saboda kurumta ko saboda rashin lafiya ko saboda baya wajen. Fal yumlil waliyuhu bil adl, to waliyinsa mai kula da harkokinsa, waliyinsa mai kula da wato mai sultani, mai walici a kansa wanda yake jibintar lamarinsa, shi yayi shifta din. Wastashidu shahidaini min rijalikum, ku yi shaidanta mazaje guda biyu daga cikin shaidu guda biyu daga cikin mazajenku ku musulmi. Fa in lam yakuna rajulaini, in basu zamanto mazaje guda biyu ba, fa rajulun wa imra'atani, to mutun namiji guda daya, wa imra'atani da mata guda biyu, mimman tardawna min ash-shuhada, daga cikin wadanda kuke yarda da su daga cikin shaidu. Anta dilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, dan kada daya daga cikin matayen guda biyu ta manta sai ya zamanto dayar ta tuna mata. Wala ya'ba ash-shuhada'u idha ma du'u, shaidu idan aka kirawo su kada su ki, wato kada su ki zuwa. Wala tas'amu an taktubuhu, kada ku kosa kanku ce za ku rubu, kada ku kosa ku rubuta wannan haƙƙi, ku rubuta shi. Saghiran aw kabira, kada karami ne ko babba ne, kada ku kosa ya zamanto kun rubuta shi. Ila ajalihi, har ya zuwa ga ajalinsa. Zalikum aqsatu inda Allah, wannan shine yafi adalci a wajen Allah. Wa aqwamu lishahada, shine yafi miƙar da shaida. Wa adna alla tartabu, kuma shine mafi kusa da kada shakka ta gudana tsakaninku, kada ku yi shakka tsakaninku. Illa an takuna tijaratan hadira, sai dai idan tijara ce wadda take ta kudi hannu, wadda ba za a rabu akan bashi ba. Falaysa alaykum junahun alla taktubuha, to wannan babu laifi a tsakaninku ya zamanto ba ku rubuta, ya zamanto ba ku rubuta ta ba. Wa ashhidu idha tabaya'tum, amma yayin da kuka yi ciniki ku yi shaida, duk da yake idan tijara hadira ce babu laifi idan ba ku rubuta ba, amma ku yi rubutun. Wala yudarra katibun wala shahid, wanda mai rubutu da mai shaida kada a cutar da ɗaya daga cikinsu. Wa in taf'alu, idan kuka yi haka kuka cutar da ɗaya daga cikinsu, fa innahu fusuqun bikum, to wannan fasikanci ne, aiki na fasikanci a gare ku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yana sanar da ku. Wallahu bikulli shay'in alim, Allah madaukakin sarki masani ne da komai. Wannan aya ita ce ayatul dain, atwalu ayatin fil qur'an, aya da tafi kowace tsawo a cikin alqur'ani. Ta kunshi hukunce-hukunce masu yawa, waɗansu malamai sun kai hukunce-hukuncen da ke cikin wannan ayar har wajen 50 na mu'amalar dukiya. Har yanzu dai muna cikin mu'amalar dukiya, an fara da sadaka aka zo ga riba, to yanzu kuma an zo nau'i na mu'amala shine cinikayya, ka'idar cinikayya. Kamar yadda na ambata, cinikayya yana daga cikin babin da shari'a ta buɗe shi a cikin wannan al'umma, domin al'umma su samu sauƙi, kada su samu takura a cikin rayuwarsu. Domin da za a ce babu ciniki, da mutane za su shiga cikin halin tsanani. inda za a ce kowa sai dai ya sassaka abin da yake so ko ya je ya nemi abin da yake so ba zai saya ya sayar ma da wani ba da an takura ma al'umma to sai aka halatta mana yin cinikayya kuma a cikin cinikayyar ma aka halatta mana yin cinikayya da aka bude ambaton sa a cikin wannan ayar shine ciniki bisa bashi inda za a ce ciniki dole sai kudin hannu sai kudi hannu bai halatta ai ciniki bashi ba ai kaga an takura domin wata ran zaka zaman to ka zo kana son abin sayan amma baka da ikon saya baka da kudi ko kuma mai sayan yana so ya sayar ba kudi hannu ba a bashi yana so dan dai kawai dai cinikin ya tabbata ya sayar ko da ba kudi hannu bane don aka ce dole sai kudi hannu sai ya rasa wanda zai saya sai ya shiga cikin takura to shi yasa sai Allah ya halatta mana wannan wani ya daga cikin samaha da kuma raf'ul haraj wato dauke takuri dauke kunkumi da takura kunkumi a cikin shari'a babu shi ba daure mana hannun mu ba yanda yake ba zaka iya koda ka tabus ba akwai abubuwa da dama da zaka yi dina daga cikin samaha shari'a Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini ya ku bayi ya ku wanda suka yi imani idan kuka yi cinikayya tsakaninku da wato da bashi wannan a cikin wannan addain shine ciniki na bashi kamar yadda muka ambata bambanci tsakanin addainu wal qard addain shine kai ciniki a cinikin da aka yi wanda daya daga cikin abinda aka musanya a ciniki a cikin cinikin na kadini an bayar da shi daya kuma an yi lamunin sa an sanya shi fi dhimma akan nauyi an dora an bar shi nauyi akan haƙin daya daga cikin su mutum biyu suka zo daya ya zo da kudin sa na hannu da kudin sa a hannu zai sai mota wajen mai motar babu wannan motar amma zan iya kawo maka ita daga Kotonu wace irin mota ce ya gaya masa sifofin wannan mota end of discussion ce full option ya fada komai da komai tana da komai da komai wace irin model ɗan America ko ɗan Japan ko ɗan Turai duk ya fada sai ce to zan kawo maka ita bayan sati biyu ya bashi kudi hannu kaga ɗaya daga cikin abin da za a saya shine yana nan naqadi ne to wannan ciniki amma abin ɗaya wanda za a kawo baya nan sai daga baya za a kawo shi to wannan shine ake ce musu yana ɗaya daga cikin addain sifar daini kenan idza tadayantum bidaini wannan shine ake ce masa ɗaya daga cikin buyu'ul ajal sifa ta biyu yazo zai sai mota an saba ta'amuli da shi ga mota a hannu ga mota a gaba yace ina son wannan motar nawa ce ai ciniki miliyan 1 yace ya saya to kawo miliyan 1 a ba zan iya biya yanzu ba sai karshen wata yace na sallama ya dauki mota ya tafi yana bin sa bashi zai biya shi karshen wata nan wajen a shi ma ɗaya daga cikin abin da ake sayarwar ake cinikin a kansa gashi nan amma ɗayan yana cikin zimma akwai abin da ake ce ma al-thaman akwai abin da ake ce ma al-muthman al-thaman shine abin da shi ba a sayan sa sai dai a yi canjin sa shine kuɗi ba a sayan kuɗi sai dai a yi canjin sa duk da yake ana ce ma canji shi ma nau'i ne na ciniki amma hakikatan ba canji ake ce masa domin ba a tafadul a cikin su al-muthman shine abinda ake saya da kuɗi wanda ya tara akwai al-manqul akwai al-thabit akwai wanda yake fixed asset akwai wanda yake movable asset mazauni kamar ƙasa kamar gida akwai kuma wanda yake ana motsa shi shine kamar tufa kamar mota kamar abin nan a kayan gida kujeru abinci duk wannan abin nan manqul ake ce masa kowanne daga cikin su kuma muthman ne haja da ake sayarwa to idan aka yi ciniki aka bada saman aka bada muthman wannan shine tijara hadira shine ainihin mutlaqul bay ka bayar da kuɗi ka karɓi abin da zaka saya duk kuna nan a wajen wannan ciniki ba shi da iskali a ciki shine mutlaqul bay cinikin da zaka zo ka bayar da saman ka bayar da kuɗi a baka abin da zaka siya daga baya, ko kuma ka bada abin da ka sai, a baka abin da ka saya a ce ka biya kuɗi daga baya, wannan shine dain. Ko ka ce masa dain, ko ka ce masa bai'ul ajr. Waɗansu malamai sun kasa shi kashi biyu wannan bai'ul dain din. Idan ka bada kuɗi za a baka abin da ka saya daga baya, wannan shi ake kira salam, ko salam ko salaf. Asalin ma'anar shi yasa ma ake ce ma bashi as-salaf, saboda ka bayar ana bin ka, ka bayar kana bi bashi, ka bayar da kuɗi kana bi bashi, wannan shine as-salam. Me ka bayar a cikin salam, menene ka bayar da shi aka kawo halar
sama?
Eh, to ba a tare da ni kenan. A cikin salam me ake ba, wanne ne, menene ake kawowa a ajiye kuɗi gashi an karba? Eh, hajar ake karba, hajar ce aka kawo kuɗi, aka kawo kuɗi, ka kawo a salam, ka bada kuɗi, za a kawo maka abin da ka saya. Salam shine tsakaninka da mai cinikin motoci, ka bashi kuɗin mota, zai kawo maka mota daga Kotonu a ƙarshen wata. Wannan shine bai'us salam. A kawo maka ka je ka karbi kayan abinci daga kanti, ka ce ba za ka biya ba sai ƙarshen wata, wannan shi kuma suna ake ana ce masa bai'ul ajal. Bai'ul ajal ciniki zuwa ga lokaci, an fahimta? Amma kowane daga cikin su sunansa addainu, kowane daga cikin su cinikin bashi ne. Asalan kai kake bin bashi, kai mai saya kana bin bashin, kai mai kuɗi kai kake bin bashi. A bai'ul ajal mai kaya shi yake bin bashin kuɗinsa. Kowanne daga cikinsu halal ne da nassin Al-Qur'ani, tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idha tadayantum bidaini, idan kuka yi cinikayya da bashi. Kaga kenan Allah ya yarda ku yi, ko Allah bai yarda ba? Allah ya yarda. Saboda haka asali a cikin wannan halal ne kai cinikin ajali. To a nan wajen yana da kyau mu bayanin bai'us salam din nan, domin ciniki ne wanda yake tun lokacin jahiliya ana yin sa, amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo an sanya masa kaidodi, shi yasa malamai ma suke bayanin kaidodin sa. Asalin yadda ake cinikin salam, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo Madina, wato mutane suna son manoma suna da buƙatar kuɗi yayin da za su je su fara noman dabino. Mutane kuma masu kuɗi suna da buƙatar a ce sun samu dabino da rahusa. Yaushe za su samu dabino da rahusa? Yayin da ake girbi. To ba lallai ya zama tokan cewa lokacin da ake girbi suna da kuɗi ba. Saboda haka dan su tsare fara, dan su tsare, dan su tabbatar sun samu dabinonsu da rahusa, saboda kuma manoma suna buƙatar kuɗi, sai su je su yi cinikin dabino, su ce dabino nau'i na Rabi'a, ko nau'i na Barni, ko nau'i na Rothana, gashin dai nau'in dabino daban-daban, kowace gona an san irin dabinon ta, kace zan sai dabinonka sa'i 60 yayin da aka yi girbi, akan cewa kowane sa'i ɗaya zan saya dinari 10, saboda haka ga dinari 600 na sa'i 10 kenan ko? Na sa'i 60. Sa'i 60 ka bashi dinari 600 kuɗi, ya karɓi kuɗinsa ya soke. Shi yana buƙatar kuɗin nan domin ya je ya aikin nomansa, ko ba haka ba? Shayar da ruwa, da ɗaukan ma'aikata, da sayan taki da sauransu, duk yana buƙatar wannan kuɗin. To ai ka tsaya tukuna wannan, ai ka tsaya tukuna wannan. Dabino ko bai yi ba, wannan ka tsaya tukuna. Ina gaya maka tarihi ne ai. Ku dan kaji na ce manuwa, a can da lokacin ba a sayan taki, amma dai yana buƙatar kuɗin dan ya waɗansu abubuwa. Buƙatar sa ga kuɗin zai sa yayin girbi la'alla sa'i ɗaya in ya tashi sayar da shi dinari 15 ko dinari 20 zai sayar da shi, amma ya yarda ya ce ka saya a dinari 10 a yanzu, saboda yana da buƙatar kuɗin. Kai kuma saboda ka yarda za ka iya aje kuɗin naka, saboda ka san a lokacin in ka ce za ka sai dabino sai ka in kace zaka sai sa'i 60 dinari 600 ba zai saya ba sai ka kashe dinari wajen 1200 ninkin na wannan kai kuma a lokacin nan saboda bukatar ka ga dabinan tunda abincin ka ne ba zaka iya yin wannan ba saboda haka sai ka je ka bashi wannan dinari 600 yanzu ka hakura da amfani da juya wannan kudin saboda maslahar da zaka samu na saukin dabino an fahimta saboda haka kai mai saya da shi mai sayarwa kowane daga cikin ku ya samu fa'ida ko ba haka ba kai mai ce fa'idar da ka samu ka samu araha shi kuma mai sa fa'idar da ya samu ya samu kudi lokacin da yake bukata ba sai ya jira ya tabbatar da market din sa ko tayu bayan ya girbin ma ya rasa wanda zai saya saboda haka a cikin wannan a ce an halatta wannan ciniki akwai saukakawa ga al'umma baki daya to da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya same su suna wannan ciniki sai ya ce man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum bi thamanin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda yazo zai wannan ciniki na bashi to yayi ciniki a cikin abu wanda yake sananne yace zai sai sa'i 60 na dabino bi thamanin ma'lum da kudi sananne cewa kowane sa'i daya dinari 10 ila ajalin ma'lum ya zuwa ga ajali wanda yake sananne shine lokacin girbi lokacin wannan girbin an fahimta to kamata mu shiga cikin abin din salam to amma wannan a watakila manomi ne shi yasa ya kawo wannan to idan ko kuma dan kasuwa kai baya bai dai dauki asara ba ya je ya biya kudi sai kuma musiba ta zo dabino bai fito ba dabino bai fito ba yaya za a yi yaya za a yi a nan wajen to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai umarni da wad'ul jawa'ih a yafe musibu idan ta zo idan musiba ta zo sai ka yafe kashi ɗaya cikin uku na dukiyar duk ku raba asarar tsakaninku amma a kashi ɗaya cikin uku shine wannan maganin wannan to amma idan tunda abu ne yawanci ana yi a cikin abin da yake bisa galibi ana samun sa wannan shine wanda suke yi to amma sai malamai suka dauki ka'idar a cikin dukkan nau'i na ciniki saboda haka zaka iya yin salami a wajen sayan motoci zaka iya yin salami a wajen abin nan a sayan abinci wanda ake importation daga wani waje ko sayan mai ko sayan sukari abinda ba zaka iya yin salami a cikin sa ba shine sayan kudi sayan kudi ba za ka iya ba da duk wani abu wanda yake na riba ko kuma duk wani ciniki wanda yake riba za ta shiga ciki to ba za a yi salami a ciki ba kamar alal misali yanzu a cikin kasuwar ba za ka je ka bayar da naira yanzu ka ce ka sayi dalar da za a kawo maka ka sayi riyal din watan November ka sayi riyal amma sai a watan November za a baka wannan riyal domin an kasar riyal din watan November yana da tsada yafi riyal din yanzu tunda lokacin hajji ne ko da yake yanzu kusan duk kudin su daya ko da yake da ana kai umrar Ramadan to amma alal misali a ce yanzu muna cikin Rabiul Awwal ne kace zaka sai riyal din Ramadan ko kuma kamar yanzu abinda ake yi a kasuwar cinikin abin nan gashi nan ana ta yi muku course kusa ko sai ana biyan kudi forex trading da ake ta koyarwa yadda zaka cinikin kudi to duk mai yin wannan cinikin asalin cinikin kudi ya halatta to amma akwai inda bai halatta ba shine salami a cikin sa bai halatta ba alal misali yanzu ana tsammanin kan cewar America za ta farma Iran da yaki idan America ta farma Iran da yaki Madiq Hormuz Strait of Hormuz wannan dan zirin na Hormuz inda tankokin mai kusan 60% na man duniya ta nan wajen yake bi zai zama tokan cewa mai ba zai iya shigowa ta nan wajen ba saboda haka mai zai faru da kasuwar mai za ta yi tsada mai zai yi tsada idan mai yayi tsada mai zai faru ga dala za ta fadi kai ba dan kasuwa bane na dala kenan idan mai yayi tsada dala faduwa za ta saboda haka tunda an san dala za ta tunda kana tsammanin dala za ta fadi tunda kana tsammanin dala za ta fadi saboda haka in dala ta fadi euro zai tashi kenan sai yanzu sai ka zo ka ce a yanzu ga kudi hannu zaka sai euro amma sai bayan wata daya za a baka saboda kana ganin kan cewa kimar sa zata tashi yanzu idan euro a 140 yake a 170 yake ka san cewa nan da wata daya yayin da za a baka euro din nan ya koma 200 saboda haka sai ka biya kudin euro a yanzu a 170 amma ba za ka karba ba sai karshen wata lokacin nan ya zama 200 kaga ka samu riba ta 30 kenan in kai haka ka ci riba kaga salam ne asalin salami ya halatta to amma banda a wannan surar domin ba za ka domin sura ce wanda yake akwai haram a ciki akwai riban nasa dan haƙƙin canjin kuɗi a zamanto hannu da hannu ha'a wa ha'a sai dai ka sai euro din yanzu a 170 ka yadda ka saya sannan ka jira idan a lokacin nan kaga kan cewa ya kai 200 bai kai 200 lokacin ka saya ka samu ribar domin amma ka dauki haya da ka dauki asara amma yayin da ka saya baka karba ba kace ba yanzu za ka karba ba sai daga baya to a lokacin nan kaga shi wanda yake zai sayar maka zaka sa shi a cikin hasara ta yi a lokacin nan da ya karbi kudin ya zamanto a lokacin da zai baka wannan euro din kimar sa ta fi 170 din ninkin ba ninki kuma ba yadda zai yi ka zo da ya riga ya ci ninki wannan sura kenan ko kuma kai cinikin kamar yadda zaka yake duk wani abu wanda yake na ribawi shi ma ya shiga cikin wannan kamar alal misali ka bayar da alkama yanzu kace ka sai alkamar da za a yi girbi a cikin December ku musanyan alkama kace ga alkama kai salami da ita da alkamar da za a baka a ƙarshen a cikin December shi ma wannan bai halatta ba saboda riba zai shiga ciki saboda ka sharadin yin salam kar ya zamanto abinda aka yi salami a cikin sa din jinsi ɗaya ne wanda yake bai halatta a yi riba a cikin bai halatta a samu jinkiri wajen cinikayya da juna ba dole ne an fahimta ko ba fahimta ba me iskal abin da ke faruwa wannan salam ya to amma da me aka sai dabino da kudi aka saya ka saye shi da dabino jinsin kansa ya zamanto cewar ya zamanto akwai abin da ke ci kira ra'su malis salam shine kudin da zaka bayar na salami dole ne ya zamanto ba jinsin abin da zaka saya bane ka bada kudi eh a cewa ne bai halatta ba ka ce ka bada alkama yanzu ka sai alkamar December da alkamar yanzu bai halatta ba da kudi zaka yi ai da nace ka sai alkama da alkama shine bai halatta ba ka sai alkama da alkama tare da jinkiri bai halatta kai salami tsakanin alkama da alkama ba amma tsakanin kudi da alkama tsakanin kudi da dabino kudi da mota kudi da tufafi kudi da kayayyakin da ake sana'antawa a China duk wannan zaka iya idan ra'su malis salam dole ne ya zamanto kudi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka sanya sharuɗa a cikin cinikin salami sharadi guda 6 ga abinda za a yi salamin akai da kuma sharadi guda 3 ga abinda yake zaka bayar shine kudin da zaka bayar kudi hannu abinda zaka saya dole ne ya zamanto fi dhimma wato bashi ne kai zaka kawo kai wanda aka saya daga wajenka za a nemi ka kawo amma in abin yana nan ka bayar ba salami bane sannan kuma dole ya zamanto mausufan a fade shi da sifa ba muayyani ba ba za ka ce wannan motar ina son in cinikin salaminta ba domin tana ne ko domin sanan naci sai dai ka bada sifofinta ta zamanto mausufun fi dhimma ka fadi sifar ka ce ga nau'in motar ga karfin injinta ga garin da aka yi ta ga iya shekarun da ta yi tafiya duk wannan ka fade shi duk wani sifa wanda yake zai tasiri akan farashin wajibi ne a fada domin in ba faɗi sifofin ba to zai zamanto kan cewa akwai garari kenan an sayar maka abin da baka sani ba tunda shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal yusli fi kaylin ma'lum a cikin awo wanda yake sananne sannan miqdar adadi ka san gurgurdan abin da zaka saya dole da ka san shi idan abinci ne kace sa'i guda in mota ce adadi kaza in tufafi ne turmi kaza ko bandir kaza ko abin nan dila kaza a kowane dila an san ga abin da ke ciki sannan kuma ajalin ya zamanto sananne ga lokacin da za a kawo a faɗi lokacin da za a kawo da iyakantawa sannan ya zamanto kuma kan cewar a kada ka ayyana kace sai na waje kaza sai na gari kaza sannan abin da za a samu zai iya samuwa a koyaushe a ko'ina ba za ka yi salami akan abinda za a je ayi nutso a cikin ruwa a ce za a dauko shi ba murjani tunda baka sani ba ko za a samu wannan murjanin da wannan sifar da ka bayar ko za ko ba za a same shi ba wannan ba za a yi salami a cikin sa ba to sannan kuma kudin da zaka bayar shi kuma sharadin sa ya zamanto an san jinsin kudin ka fada kudin da zaka bayar naira ce zinare ne azurfa ce dala ce euro ne mene dole ne ka fadi jinsin kudin sannan kuma ka san kudin miqdaran ka san miqdarin sa ka ayyana ga iya adadin kudi din miliyan 1 miliyan 2 1000 10000 sannan kuma ya zamanto hala gashi ka kawo shi a nan yana nan take ba za ba zai zamanto ya zamanto bashi ba ba za ka ce mu yi ciniki yanzu zan sai mota nau'i kaza a ranar za a kawo min ita 30 ga watan Ramadan ni kuma kudin zan baka kudin 20 ga watan Ramadan wannan bai halatta ba domin ya zamanto addainu biddai kana bi na ina binka ba a irin wannan cinikin a shari'a to idan aka cika waɗannan sharuɗa to bai usalam ya halatta wanda yake wannan hanya ce da dama wanda yake yawanci za ka ga mutane muna fadawa cikin sabon Allah tarshin tabbaka waɗannan sharuɗai ta inda cinikin bahaushe na sautu sautu ko sautarere kace idan ka je zai je umra kace idan ka je da Allah ka sayo min abin nan ka sayo min video camera baka bashi kuɗin ba amma kuma kun yi ciniki a haka yace zan sayo maka sannan in ya dawo kai baka bashi kuɗin ba amma ka ga masa kana so saboda haka shi kai kana bin sa video camera shi kuma yana bin ka kuɗin video camera kuma ba riga an sai an yi cinikin ba to wannan bai halatta ba domin ya zamanto addainu biddain in kana so ya zamanto kan cewa ka bashi kuɗin ko kuma ka ce bashi na da bashinka da yake waje bashi na da yake wajenka kuɗi kaza ka sayo min video camera mai ta kuɗi ka iri kaza iri kaza saboda haka yace to video camera iri kaza ga kuɗin ta saboda haka yace ya yadda a kulla ciniki a haka amma ba a bayar da kuɗi ba a zo a ce za a yi wannan ya zama to kan wannan yana daga cikin abu da bai halatta ba to kamar yadda nake cewa wannan nau'i na ciniki ya shahara ana ta yin sa a kasuwar duniya ta kuɗi ta kasuwar kuɗi da kasuwar da ake nema yanzu a bude ta dawanau kasuwar kasuwar sayar da kayan masarufi to abinda ka'idar kawai da ake kula a nan wajen kada a shigar da riba kada a shigar da irin wannan bai'uddaini biddain ya zamanto bashi na tsakanin mutane kai kana bi kai ana binka to sannan Allah madaukakin sarki yace wannan da ya nuna mana halaccin assalam ɗaya nau'in na ciniki na albai'u biddain shine bai'ul ajal bai'ul ajal bai'ul ajal shine a zo a baka abu a ce ka biya daga baya to wannan wajen biya din zaka iya biya jumlatan da kudi hannu bayan wata daya ko kuma a raba maka shi ka rinka biya akai akai domin biyan abu akai akai ya halatta mun samu asalin sa daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam daga fi'ilin Aisha radhiyallahu anha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Aisha akan wannan barira baiwa ce da mutanen ta suka ce mata ta je ta fanshi kanta ta rinka biya duk wata ga abin da za ta biya ta zo ta nemi taimako wajen Aisha radhiyallahu anha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki saye ta mana ki biya in ya so ki ce kece zaki zamanto maulatta kece kike da wannan ni'imar ƴan tata mutanen ta suka ce basu yadda ba a shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ciniki da ake an dora ma barira nauyin ta biya ta fanshi kanta da hanyar biya duk wata ga abin da za ta rinka bayarwa dan haka ya halatta ka sai abu ka rinka bayarwa daki alal misali yanzu abinda waɗansu bankunan suke yi na sayar da computer akwai banki da suka suna sayar da laptop computer da generator ma generator a ce an sayar maka da generator ko da yake na generator nan na riga na gano kan cewa wata dabara ce ta riba suke yi amma na computer sun ce su suka saya idan su banki suka sayo computer suka zo suka baka za ka sai computer duk wata a ringa daukan 10,000 computer ce wanda yake inda za ka sai ta a kasuwa 120,000 amma su sa sayar maka a 170,000 duk wata kana biyan 10,000 a cikin wata 17 ka gama biyan computer ta zama taka wannan ya halatta bai'ul ajal ne to amma me yasa kuma inda kudi hannu ne zaka sai 120 fa amma kudi zuwa ajali 170 eh domin wannan maimakon wannan ajalin kabo da kai kana ba za ka iya biya lokaci a wannan lokacin ba saboda haka tunda ba za ka iya biya a wannan lokacin ba an yi maka musamaha dan haka dole ka biya bisa sama da yadda ake sayarwa a kasuwa shi kuma ya hakura ba zai karbi kudin sa na hannu bai je juya su a lokacin dan haka yana bukatar karin riba a wannan shari'a ta yadda da wannan tunda asalin sa shine as-salam idan ya zamanto kan cewa tunda yana daga cikin abin da Allah ya halatta idza tadayantum bidaini in kun yi ciniki bisa bashi bisa lamuni dan haka irin wannan ciniki ya halatta to sai cinikin hire purchase idan kai irin wannan bai'ud daini ne kaga babu iskali kamar alal misali kamfanin Honda su ce ga motocin su na Honda maimakon mutum ka zo ka saya kudi hannu ka kawo miliyan 1 kudi hannu sauran miliyan 2.5 ka rinka biya a hankali duk wata ga abin da za a rinka dauka in kai ma'aikaci ne ma a je a yi ta'akudi tare da ma'aikatarka to wannan ya halatta amma wannan ba shine hire purchase ba ko shine hire purchase ba ba shine hire purchase ba shi hire purchase ba shi za a baka ko na motar wajo abinda ina mai tambayar hire purchase din da Allah eh ah na san ina ne wanda ya tambayar hire purchase bai zo ba yin bayanin ina kai malam kai ne mai harkar kasuwanci ya hire purchase ake oh sinu sabon ne ne ha ya ake hire purchase Okay. Wato idan ya biya 200 mashin ya zama to nasa. Amma a wannan lokacin idan wani abu ya samu mashin din a wannan lokacin. Idan ya fi karfin sa to wannan gaskiya asali ya zama to kanta bai halatta ba domin ijara ce ta hadda ciniki to amma saboda haja waɗansu malamai a wannan zamani sun yi fatawa da halaccin ta shine al-ijaral muntahiyatu bit tamlik ya zama to an baka hayar abu baka mallake shi ba har yanzu mallakar wanda ya baka hayar ne tunda mallakar wanda ya baka hayar ne kaga kenan duk wani babban gyara shine zai amma yana biya idan ya gama biya to kuma sai ya zama to kan cewa ya dauki wannan mashin din ya zama to nasa wannan shine wanda malamai suke fatuwa da shi cewa al-ijaratul muntahiyatu bit tamlik saboda haja suke cewa ta halatta amma ba bai'ul ajal bane sai dai murakkabi ne daga bai'ul ajal da ijara an hada shi da ijara da kuma ciniki duk a tare to saboda haja wadansu malamai sun halatta wannan akwai malamai da suke tawakkufi akan wannan amma abin nan saboda al-asl a cikin mu'amala halacci ne har sai haramci ya bayyana a ciki dan haka a cikin wannan babu fuskar hani a zahiri wallahu ta'ala a'lam amma idan da a ce bai'ul ajal shi mai babur idan ya dauko sai ya baka babur yace ka rinka biyan sa duk wata a cikin wata 10 zaka biya shi 100 ko ba haka ba amma duk abin da ya samu mashin din nan duk abin da ya samu wannan mashin din kai ka jiyo kai zaka gyara mashin naka ne idan ma ya mutu ya lalace sauran kudin mashin yana kanka dole sai ka biya ni ba zan dauki asara ba to wannan shine bai'ud dain wanda yake babu iskali a cikin wannan sai dai kana yana wanda ya saida babur ya bayar yana bukatar abin da zai tabbatar da haƙƙin sa dan ta nuna baka mashin ka gudu ba abin da zan sani to shine sai Allah ya kawo mana shine Allah ya bayyana mana a cikin wannan ayar a rubuta domin mai haƙƙi ya tabbatar da haƙƙin sa ko kuma ayi jingina shine wanda zai zo a ayar da za ta zo da bayan wannan ayi jingina to nan kun ga kenan bai'ul ajal duk ta fuska biyu din ya halatta sawa'un ta fuskar as-salam ko ta fuskar bai'ud dain shi ko haya fice wannan ba za a ce bai'ud dain bane shi wannan abinda ake kira ne ijara ce wanda yake take karewa da ciniki ake sayar maka da abu bai shiga cikin babin bai'ud dain ba amma kamar yadda nace malamai sun halatta ta wannan abu ne da ganci wannan haya fice din kenan tambaya sai mu dawo kan ayar inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma ya kun da suka yi imani idan kuka yi cinikayya da bashi ya zuwa ga ajali abin ambato sawa'un ta bai'ud daini ne ko kuma sawa'un ta bai'us salam ne malamai kuma sai suka yi ilhaqin alqard bashi dan da za a juya maka kudi in aka baka kudi to shine Allah duk akan wannan diya shiga cikin daini ya shiga cikin bai'ud dain Allah ya ce faktubu kurubuta rubuta ciniki wajibi ne ko ba wajibi bane yayin da aka ciniki na bashi zahirin sa wajibi ne saboda Allah ya ce faktubu amma jama'irin malamai sun ce ba wajibi bane kadan ne daga cikin malamai wanda suka ce wajibi ne jama'irin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane domin ne domin Allah madaukakin sarki ya ce in kuna hali wanda ba za a iya rubutu ba shine ayar da za ta zo yace ayi jingina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda jingina ku ba wajiba bace bil ijma to tunda kuwa an kamanta yin rubutu an sanya kai jingina a maimakon rubutu wato jingina za ta tsayawa a matsayin rubutu kenan ko to ita kuma jingina ba wajiba bace saboda haka abinda za ta tsaya a matsayin ta ma ba zai zama to wajibi ba sannan Allah madaukakin sarki ya ce abin nan Allah madaukakin sarki ya ce fa in amira ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu in sashin ku yayi aminci ya amince ma sashi to wanda aka amince ya bayar ya mayar da amanarsa ma'anar wannan kan cewar hatta jinginan ma ba sai an yi ba in akwai aminci saboda haka nuna kan cewa tunda jinginan ma ba sai an yi ba in akwai aminci abinda ta tsaya a maimakon ta shine rubutu shi ma ba sai an yi ba in akwai aminci wannan shi dalilin jumhurin malamai cewar wannan umarni ba wajibi bane amma umarni ne na shiryar da al'umma cewa ya ku al'umma saboda ku zauna lafiya saboda al'amuran ku su daidaita ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuka zo yin cinikai idan kuka zo yin mu'amala ta ciniki wanda yake akwai riba akwai bashi a ciki ta ɗaya daga cikin fuskoki ta wajen mai saya ko ta wajen mai sayarwa to ku rubuta domin maslahar kanku domin maslahar al'umma gabaki domin maslahar ku ya ku wannan al'umma saboda haka wannan umarni ne na al-irshad umarni ne na wato soyarwa da kuma nuna ma al'umma abin da yake zai kai su ya zuwa ga gaci to sannan Allah madaukakin sarki yace faktubu ku rubuta wa yaktub bainakum katibun bil adl wani tace mas'ala da ta tabiyo baya an umarci al katib mai rubutu an yaktub yayi rubutu wato wanda ya iya rubutu yayi rubutu ma'ana wanda Allah ya bashi wata sana'a wanda Allah ya bashi wata kwarewa wata kudura wani iko akan abu to yayi amfani da wannan ikon nasa domin taimaka ma al'umma kuma wannan umarnin wajibi ne akan sa ba domin sai dai idan ya zama to ya ayyana akan sa ne in ya ayyana akan sa to zai iya yi amma ba lalle ne yayi dole ba zai iya karban kudi sawa'un daga baitul mali ko daga wajen su waɗanda haƙin yake akan su shine kamar kudin da lawyer yake karba wajen rubuta contract tsakanin mutane wannan yana da asali Allah ya ce ya rubuta wannan wato umarni ne aka bashi an halatta masa kan cewa ya nemi kudi ta wannan rubutun da yake yi sai dai kuma kada ya zalunci mutane ka san kudaden lawyoyi sai su ce duk abin da za su rubuta ta contract ta contract sai sun karbi kashi 10 ko kashi 20 ne ma suke karba kashi 10 na kimar abin da ake yi din to su ji tsoron Allah kada su jajinin mutane Allah ya ce walaytub bainakum katibun bil adl ya zamanto in zai yi rubutun ya rubutu da adalci shi yasa ne ma suke ce ma registrar din shari'a registrar din kotu a kasashen larabawa suke ce masa katibul adl mai rubuta adalci to in zai rubutu mai rubutu ya rubutu da adalci anan ne aka sharɗanta adalci akan shi kansa mai rubutun ya zamanto adali ne shi bayanin adali zai zo insha Allah a gaba ai a iya kuna adilan fi nafsi la ajali itibari kitabatihi, ya zamanto adali akan kansa saboda zai amfani da wannan rubutun nasa, ko ba haka ba? Rubutun nasa shine zai zamanto shaida. To in ba adali ne ba, kaga kamar an karbi shaida daga wajen ba adali ba kenan. To tunda an shirkanta cewa za a dogara a rubutun sa, don haka shi ma dole ya zamanto adali akan sa, adali akan kansa. Amma fasiki ba zai amfani da maganar sa ba wajen shaida, wala rubutun sa wajen rubutu. Sannan abu na biyu, wajibi ne akan sa ya adalci a tsakanin su, kada ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su saboda kusanci, ko saboda aminci, ko saboda zumunci, ko saboda abokantaka, ko makamantan wannan. Wajen rubutun ya zamanto ya shigar da wani abu wanda yake zai cuci ɗaya, ya tabbatar da maslaha ga ɗayan. Wannan in yayi haka bai yi adalci ba. Gashi kuma Allah ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adli, bai yi rubutu da adalci ba. Sannan kuma ya zamanto masani ne da yin rubutu, da rubuta wato contract. Arifan bi kitabatil wasa'iq wa ma yalzamu fiha kullu wa ma yalzamu fiha kullu wahidin minhumma, ya san dukkan kaidodin rubutun wasa'iq. Mun san rubuta contract kamar yadda lawyoyi suke karantawa, suke sanin sigar kowace contract ga yadda ake rubuta ta a cikin fiqhus shari'a, cikin fiqhus musulunci ma duk akwai wannan. In ka karanta sharhin mayyara na tuhfa, duk zaka ga siga, siga yadda ake rubuta daurin aure, siga yadda ake rubuta abin nan jingina, siga yadda ake rubuta akadin salami, siga yadda ake rubuta abin nan akadin sarf, duk wani siga, sigar wakala, sigar lamuni, duk wata siga ta shari'a malamai na fiqh sun bayani yadda ake rubuta ta, kamar yadda ake koya ma lauyoyi sigar da wani irin turanci wanda yake ba na zamanin nan ba, idan ma karka koya kai ma ka iya rubutawa, sai a dauko turancin da aka daina yin sai shekara 200 shi za a dauko wannan a ce da wannan sigar suke rubutawa. Duk bigi ba giro ne. To amma dai ilimi ne da wajibi ne ka san shi. Sai dai me yasa suke haka? Dan ba sa so kowa ya sani sai ya ji ya karanta. Wannan ko babu laifi, mutane su tsare shari'a abin nan, su tsare shari'a su dan saboda kan wani shige ya shiga, tunda Allah ma ya ce ba kowa ne ya rubuta ba, ce wal yaktub bainakum katib, mai rubutu ya zamanto shine zai yi rubutun. Saboda haka sai an je an koyi ilimin, an koyi yadda kaida take, shi yasa malamai fuqahau a cikin fiqhin shari'a ba su sake da wannan ba. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, to sannan idan aka samu wannan rubutu din, wanda ya rubutu in aka samu, to tamkar matsayin shaida ce, tamkar matsayin shaida ce. Matsalan idan shaidun suka zamanto sun mutu amma aka samu wannan takaddar, za ta tsaya a matsayin shaidu. Sannan Allah ta'ala ya ce wala ya bakatibun an yaktuba, mai rubutu kada ya ki rubutawa. Ai lawanta ni umman manallahu alaihi bi ta'limihi alkitaba an yaktuba bainal mutadayinain, wanda Allah ya masa baiwar iya rubutu na sanin ka'idar contract, yadda ake rubuta waɗannan contracts din, to kada ya ki rubutawa, tunda Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah ya masa ihsani da bashi wannan ilimi, to shi ma ya ihsani ga bayin Allah waɗanda suke mabukata, kan rubutu ya rubuta musu. Kada ya ki rubuta musu, ko kuma kada ya san cewa ba za su iya biya ba, ya ce dole sai sun biya. Kamar an zo magada ne, an zo zai musu rabon gado, an ce ana bukatar abin nan rubutun lauya ko shaidar lauya a nan wajen, kuma bayan ba su da shi gadon bai taka kara ya karya ba, ya ce sai sun bashi abin da kuma zai cinye rabon gadon nasu gabaki ɗaya, sannan zai musu wani. To wannan in yayi haka bai yi ihsani ba, bayan shi kuma Allah ya masa ihsani, ya masa baiwa da abin da shi bai sani ba, Allah ya sanar da shi. Sannan Allah ta'ala ya ce wala bakatu an yaktuba kama allamahu Allahu waliyum lilladhi alayhi alhaq, falyaktub to ya rubutun waliyum lilladhi alayhi alhaq, wanda haƙin yake kansa yayi shifta. Wato ma'ana shi mai rubutu kada ya rubuta sai abinda wanda haƙi yake kansa ya rubuta, ya gaya masa, ya ce gashi ni wani na yi ciniki da wani, cinikin abu kaza, akan kuɗi abu kaza, zan biya shi lokaci kaza, ko kuma zan bashi wannan abin a lokaci kaza. Ba shine zai ce ga abin da zai, ba shine zai rubuta abin da ya ga dama ba, wanda haƙi yake kansa shine zai rubuta. Wanda zai yi imla'i din shine wanda bashin yake kansa. Saboda haka a cikin salami waye zai yi imla'i? A cikin cinikin salami mai kawo ko wanda zai kawo kaya? A cikin bai'ul dayni ba? A cikin bai'ul ajal, wanda ya karba, wanda zai biya kuɗi shine zai yi shifta. shine wanda yake alladhi alayhi alhaq. Sannan Allah madaukakin sarki ya wajibi ne akan mai yin rubutu ya bayyana dukkan haƙin da ke kansa. Wala yabkh, Allah ya ce shi wannan mun dauke shi daga fadin Allah ta'ala, wala yabkhas minhu shay'a, kada ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙin, haƙi kamilin da yake kansa ya rubuta. Idan alal misali a cikin haƙin an ce yayin da zaka kawo mun motar mun yi ciniki a nan Kano, amma in ka tashi kai mun mota maradi zaka kai mun, shi kuma baya so, amma kuma yana son ai ciniki, da ya tashi rubutawa sai ya ki fadin cewa gashi a maradi zai biya. Kaga nan wajen ya tawaye wani abu daga cikin haƙin da ke kansa. To wannan in ya haka ya saba ma Allah, wala yabkhas minhu shay'a, kada ya tawaye wani abu daga ke cikin haƙin da yake kansa. Sannan a cikin wannan ayar malamai sun dauki ka'ida kan cewa iqrarul insani ala nafsihi maqbul, mutum yayi ikrari akan kansa cewa haƙi da ke kai abu kaza haƙi ne a kaina, maqbul, wannan abun karba ne. Ba za ka ce a to ai ka zo ka shaida a kanka, ba za ka karbi maganar ka ba akan kanka, a'a, in mutum ya shaida akan kansa za a karbi wannan shaidar tasa. Sai dai idan ikirarin na maslaha ce wanda yake zai samu in yana cikin halin maye ba za a karba ba, wannan ba za a karbi ikirarin a mashayi ba, mashayi ba za a karbi ikirarin sa ba, amma za a duk abin da yake na laifi za a hukunta shi. La yaqbalu sakra a menene mai waƙin nan yake cewa a na banta farkon baitin a iqrarun uqud idkun bal ma jana idkun talaqun wal hudud, ba a karba daga cikin mai wanda yake cikin maye ba a karban iqrarin sa a yawa la yalzamu sakrana iqrarun uqud bal ma jana idkun talaqun wal hudud, ba dukkan iqrarin da mashayi yayi la yalzamu, ba zai lizimce shi ba. Idan yace haƙi kaza shine a kaina, wannan ba zai lizimce shi ba. In yazo yayi shifta a nan wajen, in yana cikin shi zaka iya suka akan shaidar sa kace ai lokacin da yayi wannan shiftar aka rubuta yana cikin halin maye. Wal uqud haka dalika uqud, ciniki idan mashayi yazo yayi ciniki, idan mashayi yazo yayi aure za a bata wannan auren. Dan haka in kana neman mace kuna rigima da wani ya riga ka ya kasa ka aka je aka daura aure aka ce an riga an yi aure, kai kuma kana da shaida cewa lokacin da aka yi aure yana cikin maye, sai ka je kai suka wajen alkali sai alkali warware wannan auren, sai ka je ka nema. Domin mashayi idan yayi agadi ba za a karba agadin sa bayan da yake cikin shaida, bal ma jana, sai dai jinayar sa wannan tana lazama sassa. Idan yayi laifi za a, idan yayi jinaya in ya ji ma wani ciwo a cikin halin maye za a yi masa kisasi, in kuma yace ba ya fa kisasi za a tilasta shi ya biya diya. Haka zalika at-talaq, in ya saki matar sa a cikin maye ta saku. Wal hudud haddi, in ya haddi in ya idan ya a cikin maye yaje ya kazafi za a yi masa bulalar kazafi, a cikin maye yaje yayi zina za a yi masa haƙi, za a yi masa haddin zina. To nan a shahid anan wajen iqrar duk wanda wannan a cikin wannan ayar wal yumlil ladhi alayhi alhaq, ya nuna mana cewa iqrari karbabbe ne a cikin shari'ar musulunci, sai dai iqrarin mashayi shi wannan ba a karban iqrarin sa, tunda gashi an ce yayi imla'in haƙin da ke kansa. لأن الله أمر من عليه الحق أن يملى على الكاتب دوم الله يا أمر شوان بحق يكي كنسا يي إملاء يشبتا أكم مربوشي فإذا كتب إقراره بذلك فبت موجبه ومضمونه دا هكا إذن يربوت إقرار سدوانا أبند وانا إقرار يكي وجبتا وا دا أبند يقنسا ياتبتكينا وهو ما أقر به على نفسه شين أبند إقرار أكن كنسا ولا ودع بعد ذلك غلطا أو سهوا ko ba daga baya kuwa yace ai kuskure yayi ko rafkan waye yayin da yayi wannan shifta din, ba za a karbi wannan maganar ba, ya riga ya tabbata. Sannan daga cikin a cikin wannan ma malamai sun dauki wata ka'ida shine cewa man alaihi haqqan min alhuquq allati albayyinatu ala miqdaruha wa ala miqdariha wa sifatiha min kathratin wa qillatin wa ta'jilin wa ta'jil anna qawluhu huwa almaqbul duna qawli man lahu alhaq, cewa yayin da mutum yazo yayi ikrari wanda yake haƙi na kansa, haƙin shine a kansa, idan yazo yayi shaida to maganar sai ita ce ake karba, ba maganar wanda haƙin yake nasa bane. Idan mutum yazo yace abinda ake bi na 100,000 to maganar ita za a karba. Shi wanda yake bi yace a ƙarya yake ba 100 ne akan sa ba, 200 ne. Maganar wanda za a karba, maganar wanda za a karba shine maganar wanda yazo yayi shi yace haƙi yana kansa. Shi ko mai haƙi mai cewa a ƙarya yake 200 ne sai a ce je kawo shaida, ba za a karbi maganar sa ba. Saboda haka sahibul wanda yake mai ikrari, wanda mai haƙi, wanda haƙi yake a kansa shine koyo shi almudda'a alayhi a wajen shari'a, shine wanda ake alqawlu qawluhu, za a ce shaida, sai dai wanda yake sahibul haqq shine za a ce albayyana take kansa, shaida take kansa. Sannan daga wannan ka'ida duk malamai suka dauki cewa duk wani wanda yake da haƙi a kansa wajibi ne bi halatta ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙin ba, komai girmansa komai ƙanƙantarsa. Sannan idan kuma ya zamanto cewar wajibi ne cika wannan haƙin, sannan mu koma mu kiwo wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki, fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safiha, idan wanda haƙi yake kansa safihi ne. As-safih shine wanda bai iya tasarrufi da dukiya ba, wanda yake da ɗan taɓin hankali ko kuma ba shi da cikakkiyar basira, wanda ake kullum ake ciniki ana dukan hancinsa, wannan shine safihi. An fahimta? Akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wani hatsari sai zaman to hankalinsa ya dan tabu, amma kuma gashi yana da ciniki. Yan uwansa suka ce kullum yaje ya ciniki, in ya dawo in yace ga abin da ya saya, sai ake nawa ka sayar, sai ya dora hannu aka ka sayar haka, an doke hancinsa kullum. Sai yan uwansa suka je suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, kai masa hajaru. Alhajar shine ka hana shi tasarrufi, kace duk wanda ya ciniki da wani to shi ya jiyo, cinikin nan ba tabbatacce bane, kada wani ya ciniki da shi. To yan uwan suka ce a hana shi ciniki, ma'ana duk wanda ya je ya ciniki sai a kwace. Kamar wata ran ne na ga wani mutum mahaifinsa ya sami irin wannan a cikin azumi, dan Pakistan ya zo yana bara a cikin masallaci, ana mai riyal 5 na bashi, mai riyal 1 na bashi, a Saudiya ne, a Madina ne, mai riyal 10 na bashi. Wannan bawan Allah tsoho ne, ɗansa yana wajen, ɗan ma shi ma dattijo ne. Sai kawai ya ga ubansa ya zaro riyal 500 ya danka wa dan Pakistan. Dan Pakistan yana karban 500, sai dai na bara a masallacin, sai ya fita ya sai dai na karban na sauran mutane, an ba shi 500 gaba daya. A nan take sai uban yace zo, sai dan ya bi shi waje, yace me ya baka, ya gani sai ce zo me ya baka, ya nuna, yace a me ne, yayi nuna, yace nuna min abin da ya baka, sai ya bude hannun sai ga riyal 500 ce kuwa, yace kawo kai za ya baka riyal 500, sai dauki riyal 10 ya bashi. To kaga wannan wanda aka tabbatar da kan cewa hankalinsa haka yake, to ba za a ce tasarrufinsa tabbatacce bane. Kaga nan ba za a ce yake kyauta da zobe ba, tunda asalin kyautarsa ba zartarta bace, domin wannan hukuncinsa hukuncin safihi ne, wanda tasarrufinsa bai san ciwon abun ba, ba shi da cikakken hankali. To wanda wannan mutum da suka zo ɗan uwansa suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi masa hajaru, sai ya ce, sai ya hana shi, sai ya ce ya rasulullah, bazan iya barin ciniki ba, ni dai bazan iya daina ciniki ba. To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ka'ida, ya ce to kullun idan kai ciniki kace la khilaba walakal khiyab thalath layal, kace kada ai cuce ni, kada a duki hanci na, kuma an bani zabi kwana uku. Wato duk cinikin da yayi ya faɗi wannan kalma ya sharadi, to Allah ya sa saboda wannan hadarin, wannan cutar da ya samu, hatta khilaba din ba ya faɗi, sai ya rinka cewa hidaba saboda ta taba harshen sa, kace la hidaba. To in ya faɗa haka, akwai wata da ya zo, wani da ya zo ya wannan cinikin da shi, ya doki hancinsa, sai ya zo ya ce a dawo masa da cinikin, sai ya ce don me, ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani khiyar, ya bani zabi cewa kwana uku ina da zabi, ko in tabbatar da ciniki ko kar na tabbatar da shi. To da ya tabbatar, sahabbai suka shaida cewa eh haka ne, to sai ya dawo masa da cinikinsa, aka bata ciniki. To wanda yake safihi hukuncinsa kenan a cikin shari'a, wanda bai iya tasarrufi da dukiya ba, wanda yake wawa. Idan ya tasarrufi, idan aka yi masa hajaru, shine alkali ya ce wani ba zai yi tasarrufi da dukiya sa ba, to duk wanda ya je ciniki da shi, cinikin nan a batacce yake. Amma in ba a yi masa hajaru ba, amma an tabbatar yana da safaha, an tabbatar yana safihi ne, to yana, to za a tabbatar cinikin zai tabbata, amma akwai khiyara, akwai zabi, za a ba ma shi wa ƴan uwansa su zo su ga cinikin, idan suka ga kan cewa an cuce shi, to sai su zasu na da haƙin suwarware cinikin. to nan wajen nau'i na farko kenan Allah ya faɗi irin sa as-safi wa shine wanda Allah ya kita wala tu tusufaha amwalakum lati ja'alallahu lakum qiyama kada ku ba masafi hay dukiyar ku wanda Allah ya sa ku da ita ce kuke rayuwa kada ku danka musu dukiyar su wato in ka lizimci dukiyar mutum wanda ka san bai iya tasarrufi da dukiya ba in zaka bashi kudin da zai ishe shi a wata daya a cikin kwana uku sun kare to wannan za a yi hukunci akan cewa safihi to Allah ya hana ku ba su kudi ku danka kudi akan su sai dai a kula da dukiyar su aw da'ifa ko kuma mai rauni ne kamar yaro ne mai karancin shekaru shine wanda yake haƙƙin na kansa shi je yayi cinikin ko kuma mai yawan shekaru amma yana da raunin hankali girma ya zo masa yanda yake baya shi da sauran basira bai san maslaha ba bai san barna ba Allah ya yastati'u an yumillahu ko kuma bashi da ikon yayi shifta saboda bebe ne ko saboda bashi da lafiya yana kwance akan gado amma kuma ya yadda ai cinikin amma ba zai iya yin shifta cewa ga haƙƙin da ke kansa ba ko kuma yana nesa ko babu telefon ko kuma ba ko kuma mai cinikin bai da ai ciniki ta telefon ba to duk a cikin ɗaya in ya zama to ɗaya daga cikin waɗannan halaye ne falyumlil waliyuhu bil adl to waliyinsa yayi shifta da adalci shi yazo yayi imla'in yace haƙƙin da ke kan wanda nake kula da shi nake jibintar lamarinsa shine kaza sai a rubuta kowane ɗaya daga cikin irin waɗannan as-safi yawanci alwali shine mafi kusancin walita walici na aure na asibci akan mutum in yaro ne ubansa in ko ba yaro bane to wanda ya fi shi walici ana sabani uba da shine ya fi koko uba a wajen Imam Malik da shine aulada walici a wajen Imam Ahmad uba sannan kuma sauran su a bisa tartibin kusanci wajen cin gado idan ko babu ɗaya daga cikin ƴan uwa ko ɗaya daga cikin dangi na uba to alƙali zai iya sanya wasiyi wanda yake wanda alƙali ya sanya ya zama to waliyi akan yaro ko waliyi akan safihi wanda ba shi da cikakken hankali ko kuma wanda shi kansa wanda ba shi da ikon yayi shaida akan kansa ya wakilta shine ya sanya ya bashi abinda ake cewa wakala shine power of attorney ya bashi haƙƙin wakilci haƙƙin wakala to wannan shine aula shine waliyu shi ake nufi to shi ma Allah yace idan zai yi shifta din yayi ta bil adli da adalci to a shi lokaci ya kure ga sauran masail da ke cikin wannan aya sauran 32 na dauki bisa masail din da Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir al-Sa'di ya kawo wajen tafsirin wannan aya wanda yake fitar da matsaloli waɗanda suke na ka'idodin shari'a din nan mai albarka kusan guda 50 daga cikin wannan aya za mu tsaya insha Allah gobe sai mu karasa sauran in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk